بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 10, kuma muna cikin suratul Anfal. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 57, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 58, inda Ubangiji Ta'ala ke cewa wa imma takhafanna min qaumin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما يخافن من قوم خيانة فانبذ عليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين.
Ubangiji Ta'ala ce wa imma takhafanna min qaumin khiyanata. Idan ka ji tsoron ha'inci daga wasu mutane da ka kulla amana da su, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanda ka kulla yarjejeniya da su cewa babu yaki tsakaninka da su, sai kaga alamar za su ha'ince ka, za su warware wannan amanan, za su cutar da kai. To fambiz ilaihim, ka jefar musu da wannan alkawarin da kuka yi, ka warware shi, ka bayyana musu ala sawa, ku zama daidai da su a wajen ilimi, cewa yanzu babu wani alkawari tsakaninmu da ku. Inna Allah la yuhibbul kha'inin, Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya son wato ainihin masu ha'inci. Kar ka zama ka ha'ince su, ka bayyana musu cewa lallai yanzu wannan alƙawarin babu shi, tunda kaga alaman cewa za su warware wannan alƙawarin. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya kulla alƙawari da kafirai cewa babu yaƙi a tsakaninsu zuwa wani lokaci, to sai ga alaman cewa za su warware wannan alƙawari. Warwarewan shi ne su kashe wani musulmi, ko kuma su tinkari musulmi da yaƙi. Don ya ga alaman babu amana a tare da su, sun warware wannan alƙawarin, to ya jefar musu da alƙawarinsu. Ma'ana ya ce musu, ni yanzu fa babu alƙawari tsakanina da ku, saboda na ga alaman za ku haƙice ni, saboda haka yanzu akwai yaƙi tsakanina da ku, ni zan yaƙe ku, kuma za ku iya yaƙana, saboda haka ku zama kuna da ilimi akan wannan, na zama daidai wa daida da ku, cewa a yanzu fa babu maganar cewa babu yaƙi tsakaninmu da ku, akwai yaƙi tsakaninmu da ku, saboda haka zan iya yaƙanku, kuma za ku iya wato ainihin yaƙan. A nan Ubangiji Ta'ala ya ce wa manzon Allah ta sama ya bayyana musu, domin kada ya zo ya afka musu su ce ya ha'ince su, alhalin ba su bayyanar da cewa fa su sun jefar da wannan alƙawarin ba, amma dai akwai alaman za su ha'ince shi, kuma alaman za su jefar da wannan alƙawari. To shi ne Allah Ta'ala ya ce ya gaya musu shi ba wani ɓoye-ɓoye, yanzu babu alƙawari tsakaninsu, saboda haka ba ha'inci kenan. Inna Allah la yuhibbul kha'inin, domin Ubangiji Ta'ala baya son masu ha'inci. Wato wannan larabci ne na ƙwarewa, wanda malamai tafsiri sun jinjina shi, sai an yi ƙarin bayani sosai kafin a gane, saboda kasancewan ala sawa'in din nan ba a yi bayani menene ala sawa'in ba a yanda ayan ta koro, amma dai mutum zai iya fahimta. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, in ka ji tsoron ha'inci daga wajen mutane, sai ka ce waɗanda ka kulla alkawari da su da yarjejeniya babu yaƙi tsakaninka da su, sai kaga alaman za su ha'ince ka, suna iya kawo maka hari ba tare da ka sani ba. To fambis ilaihi, ka jefar musu da alƙawari. Ai fambir ilaihim ahdahu, ka jefar musu da alƙawarin da da kuka yi na cewa babu yaƙi a tsakaninku da su. Ala sawa'in, wa takunu ala ilmin sawa'in bainaka wa bainahu, ya zama kuna kan ilimi na daidai tsakanin ka da su cewa fa yanzu babu yaki babu wani alƙawari tsakanin ku kuna iya yakan juna to da haka in ka kai musu hari sun san cewa babu ha'inci babu wani koyo dama ka ga musu wannan alƙawarin a riga an jefar da shi inna la ilaha illal kha'inin saboda Allah baya son masu wato aji ha'inci to ka duba hatta alƙawari tsakanin musulmi da kafiri ba a yadda ka ha'ince shi idan ka warware alƙawarin ka gaya masa cewa ka warware in ka ga ba zai rike amana ba ka ce a wannan alƙawarin ba dole bane mun warware shi domin ya san cewa ko da yaushe zaka iya kawo masa hari shi ma yayin shirin cewa zaka kawo masa hari to da ka ha'inci ba a yadda da shi ba ko musulmi ko wanda ba musulmi ba ba yadda wato ainihin ka ha'ince shi ba Allah ta'ala baya son ha'inci shine rashin cika alƙawari sai ubangiji ta laki
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
وبنجد تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا kada kafurai waɗanda suka kubuce su ba a kashe su ba a yaƙin Badar mutanen Abu Sufyan kenan ko waɗanda suka samu suka lallaba suka gudu lokacin da ake yaƙin Badar kada su yi tamanin sabaku cewa sun tsere wa Allah a'a ba su yi ta su tsere wa Allah ba innahum la yu'jizun su ba za su gajiyar da Allah ta'ala ko ba za su wato kubuce wa Ubangiji subhanahu wata'ala sau da aka kafirin da ba yi ajalinsu ba a yaƙin Badar dukkan su yi tamanin sun sha Allah ta lafi a suna nan a ƙarƙashin ikon Ubangiji subhanahu wa ta'ala da damfansa ko yaushe yana iya halakar da su ba za su gajiyar da Ubangiji ta'ala ba kuma ba za su tsere masa to ai al'arbu arbullah wa sama'u sama'ullah kasanta Allah ne in ya ga dama sai ta takurme da kai duk inda kai sai ta kurma da kai kawai shikenan sai ka nitse kamar yadda ta faru da ƙaruna ba ka sabna bihi wa bidarihi al-arba shi ke nan gama da shi ya zama tarihi kas saman ma ta Allah ne ya ga dama sai ya rikito maka da wasu duwatsu ko wani abu shi ke nan sai a gama da kai to da haka baka ita ka guje wa Allah subhanahu wa ta'ala ba duk inda kake Allah yana ganin ka kuma yana da ikon ya halakar da kai to sannan wai nan wannan kafirin kuma daidaya Allah ya halakar da su irin su Abu Lahab da basu je yaƙin Badar din ba shi ya tura wani wanda yake bin bashi ne waya maimakon bashin da yake bin sai dai yaƙin Badar ya wakilce shi shi bai je ba amma daga baya Allah ya tsora masa mummunan ciwo wanda ba a san ma wani iri bane ba a saba ganin irin sa ba wannan ciwon ya gama da shi haka Allah ta'ala dinga daukan su daya duk wanda ba su musulunta ba sai da aka kashe sai da suka halaka Ubangiji subhanahu wataala ya nuna musulmi wala kantan su tun a nan duniya kafin a je lahira to kar mu ce tamani don ya gudu a yakin Badar ba kashe shi wai tamani ya sha bai sha ba Allah ta'ala ya ce ba su isa su kubuce mana ba suna nan a hannunmu kuma za mu tantana musu kudansu kuma hakan in ta faru sai Allah ta'ala ya ce wato wannan kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa ne a suratul Ankabut yana cewa am hasibal ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yakum wadanda suke aikata munanan ayyuka suna tamanin sun kubuce mana ne cir da irin hukuncin da suke yi da tamani da suke cewa ba za mu iya kama su ba to ba ɗan yaƙin Badar ba kowaye ne mai saba wa Allah ta'ala kar ya yi tamani cewa Allah ta'ala wato ya ƙyale shi ne saboda ya fi ƙarfin Allah ba wanda ya fi ƙarfin Ubangiji ta'ala bal ma idan kana sabon Allah ta'ala sai ka ga Allah yana ƙara maka ni'ima to ka ji tsoron cewa ko rabonka na lahira ne ake turo maka shi zuwa ga duniya ya zo a hadisin manzala ta sama duk wanda wato yake saba wa Allah ta'ala Allah yake kara masa arziki da matsayi to ya sani Allah ta'ala yana masa talala ne duk abin da rabonsa na lahira ana turo masa ya cinye a duniya sannan shi ke nan ya je lahira ba ya da komai saboda haka ya ci gaba da saba ubangiji ta'ala yana ganin kamar Allah yana masa gata asai talala yake masa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu wa umli lahum inna kaydi matin Allah yake muna musu talala ne ta inda ba su sani wa muna jinkirta musu azaban Allah mai girma ne saboda haka idan mutum yana da hankali ai ko da bawan Allah ne yana botan Allah ta'ala sai gani imomi suna ta zuwa masa ko ina kamata ya tsorita yaga harkoki sun budu masa ya kamata ya ji tsoro ya koma ga Allah ya ta salla ya ta zikiri yana godiya wa ubangiji subhanahu wataala domin tsoron korebansa na lahira ne ake turo masa Abdurrahman bin Auf azumi yayi mawadati ne daga cikin sabon manzala sallallahu alaihi wasallam sai aka sa masa abun buɗe baki sai ga abun buɗe bakin nan irin na mawadata mana abinci kala kala sai fashe da kuka yana ta kuka bai ci abincin ba bai buɗe bakin ba sai aka tambaye shi ya haka yace an kashe sayyidina Hamza a yakin Uhud ya fi shi alkhairi amma ya mutu a talauci an kashe Mus'ab bin Umair a yakin Uhud ya fi shi amma ba a samu cikakken likafani ba tare da shi da za a masa ba abin da ya mallaka sai zani guda daya in an rufe kansa kafansa ta bayyana in an rufe kafansa kansa ya bayyana sai manzo sun yace a rufe kansa da wannan zani kafansa kuma aka ganye haka aka rufe shi yace amma ni a turo mini wannan abun duniya irin haka yace wallahi ina tsoron kar ya zama kore bona ne na lahira ake turo min na cinya duniya sai ta ci kawai bai buɗe bakin ba bai ci abincin ba to ballantana wanda yake saba ubangiji ta'ala ya gani imomi harkoki suna buduwa masa amma kawai ba ya shiga taitayin sa to ya sani cewa talala ake masa amma in mumini ne hakan dai kara masa kaimi wajen bautan Allah subhanahu wataala da godewa Allah da istighfari da nisantar sabon Allah domin ya zama ya ji daɗi a duniya kuma a lahira ma ya je ya ji daɗi to shine Allah ta'ala ya ce wai waɗanda suke ganin cewa sun kubuce nan ba azabtar da su ba suna aikata munanan ayyuka suna tamani sun kubuce mana ne Allah ta'ala ya ce tir da irin wannan hukunci akwai mai kubuce mana ne ba wanda zai kubuce wa Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ali Imran Allah ta'ala ya ce la yaghurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal misal wa bi'sal mihad kada shakatawan kafurai da jin dadin da suke a duniya ya rufe ka dan jin dadi ne dan kadan sannan makoma su ta jahannama ne tir da jin kuda wutan jahannam to da ka in ka je duniya ka shiga duniya zaka ga irin yadda kafurai suke abin nan watawa suke walwalawa suke jin dadi to kar wanne ya rufe ka da zaka je ka shiga cikin su ka je ka zauna to zaka rufu da su addinin ka zai yi rauni to wannan din kar ya rufe ka ka rike imaninka da addininka ka zama mai tsoron Allah dan jin daɗi ne dan kaɗan in ji ubangiji subhanahu wataala sannan a ƙarshe kuma koma su za ta zama wato ainihin wutar jahannama wutar jahannama kuma tir da shimfiɗa ita ce wutar jahannama to kar ka rudu da wato ainihin rayuwar da wasu suke yi ka ɗauka cewa to kai ma fa gara ka shiga daula ko da za ka yi asaran addininka in dai ka kai asaran duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati ku tanada musu su kafiran nan abinda kuke da iko min quwwati na ƙarfi wato na ƙarfi na yaƙi ku tanadi makamai ku iya sarrafa makamai sannan ku tanade su ku ajiye su ko ta kwana in ba haka ba bokalin gabanku ba za su ji tsoron ku ba wa min ribadil khayri da kuma tsaurarun dawakai ku daure dawakai domin yaƙi daga ga zuwa maganar doki yake ba ana magana ne roka san prince card abubuwa da yaki manya manyan makamai da manya manyan bindigogi da jiragen sama na yaki su za ta nada domin a tsorata abokanin gaba turhibuna bihi adu wallahi wa adu ku tsorata makiya Allah da makiyanku da wa'annan makamai din wa akharina min dunihim da wasu ma daban wato ku tsorata kafurai tsantsan kafurai da wannan makaman wa akhari na min dunihim da wasu ma wanda ba su wasu ne munafukai da yahudawa la ta'lamunahum Allah ya'lamu ba ku san su ba Allah ta'ala shi ne ya san su to da haka tanadin makami yana tsorita abokin gaba wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu na dukiyan ku fi sabilillahi don daukaka addinin Allah kuka yi tanadi na yaki da shi yuwaffa ilaykum za a cika muku ladansa wa antum la tuzamun ku ba za a zalunce ku ba anan Allah ta'ala yana umurtan mu da mu tanadi makami, mu tanadi karfi na yakan kafari. In ba haka ba za su shiga ba akan, in ba haka ba za su raunata mu, za su hana mu addini. Wannan shine abin da ke faruwa, shine abin da ke faruwa. Yanzu kafiran duniya sun fi musulmi karfin makamai. Ila yadda za a tattara makaman musulmi ma kasa ɗaya ta fi su. Shi ya sa kafiran suke dukan musulmi yadda suke so, sai dai a yi ta ihu kawai. Sai dai sauran ƙasashen musulmi ta cewa su ta cewa Allah wadai da abin da Isra'ila ta yi wa Falastinawa, Allah wadai da abin da Amerika ta yi wa kaza, amma ba abin da za ta iya yi. Saboda ba su da ƙarfi, ba su da makamai, ba su yi tanadi. Bal ma masu mallakan makaman ma daga wajen kafiran suke saya, ba su suke da kansu ba. Za su saya a hannun Amerika, su saya a hannun Rasha, a hannun Ingila da Germany da sauransu, amma su ba sa iya kerawa. To har su ne suke kerawa su dan sayar muku, ai dan san muku suke yi, tunda su suna kerawa da kansu. Ku ba za ku iya kerawa da kanku. Allah subhanahu wataala ya ce ku tanadi makamai na yakin kafirai, shi ne ƙarfi, ƙuwa. Da ana maganar kibiya ne da mashi da takobi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Muslim da ya zo ya karanta wannan ayan a kan mimbari, wa a'iddu lahum mas'alatun min quwwati wa min ribati alkhayri, zuwa ƙarshe Uqbatu bin Amir sai ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Abin da ake nufi da ƙarfi a nan shine iya harbi, iya harbi, yadda za ka harbi kafiri ka kashe shi, ka samu kibiya kuma ka iya harbi, shine ake nufi da ƙarfi. To iya yaƙi kenan, iya yaƙi. To yanzu ba maganan iya yaƙin ba, makami ma ba da shi, ballantana a koyi yadda za a sarrafa shi. Galibi ƴan ƙananan makamai ne wanda ba su kai sun kawo ba. Shi yasa musulmi yanzu ba barazana ba ne a wajen kafirai, sun riga sun gane sirrin cewa ba sa tanadin yaƙi. Amma kaga da can baya da musulman suke da tanadi, to kafirai tsoronsu suke, suna tsorace da su. Sannan aka ce wa min ribadil khairi, da kuma tsaurarun dawakai, wato a tsare su fi sabila, don fita yaƙi. Kaga yanzu kan sai dai jiragen yaƙi kenan, ko a ɗaure jiragen yaƙi, a samu jiragen yaƙi marasa direbobin nan kamar guda 10,000 a je su. To kaga wannan dole za a ji tsoro, domin jirgi marar matuƙi in ka harbe shi ma ka harbe ƙarfe ne, baka lalata rai ko guda ɗaya ba. To ina muke da wannan jiragen? In za a mallaka ma su dai kafiran su za su sayar mana, ba mu da shi, ba mu iya yadda ake kera su ba, su za su sayar mana da waɗannan makama. Saboda haka a ɗaure dawakai na yaƙi, mana a tanadi kayan yaƙi a ajiye. Daɗin da dawakai ne ake zuwa, su ne abun hawan, da su ake yaƙi. Idan mutum shi kaɗai zai yaƙi babu doki, to mai doki zai ninka shi uku wajen barnata kafirai, wajen halaka kafirai. Kaga yanzu kan sai dai manya-manyan makamai da ake harbawa daga nesa, makami mai linzami ko mai dogon zango ko ma mara linzami ma nukiliya kenan. Saboda haka ya kamata musulmi su farka. Hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace al-khayl fi thalathatin li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa li rajulin wizrun. Doki na mutum uku ne, wani in ya mallaki doki lada zai samu, wani kuma in ya mallaka rufin asiri ne, ba lada ba alhaki, wani kuma in ya mallaki dokin alhaki ma yake samu. Wanda zai samu lada wajen mallakar doki shine wanda ya ɗaure dokinsa don yaƙi fi sabilillah, wannan kan zai samu lada a wajen Allah subhanahu wataala. Za a je jihadi da shi don ɗaukaka addinin Allah. Wanda doki yake rufin asiri a wurinsa shine wanda ya mallake shi don ya hau, shi ba don jihadi ba ko ba don mugunta ba, don ya hau kawai, kamar ƴar motar hawanka. In ka tashi tafiya za ka je unguwa ka ja kayanka ka tafi, iyalanka za su je ka ɗauke su, duk inda za ka je bari jauri kaza, sai kai shi kawai ka tafi. Ka ga ka rufin asiri, ba sai ka ce don Allah wane zo ka ɗauke ni wannan, ko ka tare ɗan a ta ba, sai ka hau an fara tafiya in ya ce ina ne, ka ce Jambutu, sai ce kai ni ba Jambutu zan je ba, ka sauka. In kenan sai ka sauka, sai ka sake taron wani kuma, kaga ba rufin asiri, ba rufin asiri. Amma kana da abun hawanka, kana da rufin asiri. To shi ne maza su ake doki wani rufin asiri ne, sitir ne, baka bukatan abun hawan wani kana da naka zaka yawa ta inda kake so duk inda ka tashi zaka tafi kaje ka zaka aje abun ka in ka zaka zaka motsa kuma ka sake daukar kayanka yace to wani doki haka yake a wurin sa wani kuma doki yana zama zulubi ne a wajen sa laifi me laifi ya tanadi dokin don yakan musulmi don alfahari don riya inji manzo sama rabada hariyan wa fakhran wa niwa'an wai riya'an wani zai tanadi dokin ya ce ai wani shi yana tanadan kayan yaki kuma alhalin ba wani jaki ba don yaki ya tanada ba kaga riya ta shiga ciki ko ma don yakin ne ba don Allah bane ba ya kilasi a ciki ko kuma ya dinga alfahari da shi ai mu mu ne masu dawakai sai yanzu baka da motar hawa to amma kai an gama da kai ai mu ga moto ina da mota kaza da kaza da kaza to Allah ba so iri wannan abu inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur bi alfahari ne walakanta wasu mai rena wasu Allah ba son wannan wani kuma ya tanadi dokin don gaba da musulmi an tashi yake je yaki musulmi wannan duk suna da alhaki wajen rike dawakan da suke zaka duk wani abun da ka tanada don ka cutar da wani to Allah ta'ala yana rubuta maka alhaki da sababin tanadin wannan wato wannan abun da kai sannan hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim manzo sai ya ce alkhayl maqudun fi nawasiha alkhayr ila yawm alqiyamah alajr wal maghnama doki an kulla alkhairi a cikin tukunnuman sa har duniya ta kai shine a gashin sa akwai alkhairi a kansa har duniya ta kai akwai lada akwai ganima in ka daure shi don jihadi zaka samu lada sannan an yaki kuma zaka samu ganima don ganiman ka za ta fita be ta wanda ya yaki ba doki shi kashi ɗaya za a bashi ka kuwa baka kashi uku kashi biyu na dokin da kashi ɗaya naka to kaga akwai alkhairi a ciki so abun hawa akwai alkhairi a ciki musamman in Allah ka nufa da shi to sai ubangiji ta lace ku yi wa'annan tanadi na yaki turhibuna bihi aduwallah wanda za ku tsore sa maƙiya Allah da shi wa aduwakum kuma maƙiyanku su ne kafirai kafirai maƙiya Allah ne kuma maƙiya musulmai ne kalmar adu tana zuwa da mufradi tana zuwa da jam'i daga ma'anar mufradi ko jam'i aduwun lahi maƙiyin Allah guda ɗaya aduwun lahi maƙiyan Allah da yawa ba sai an ce a adaun lahi ba la tattakhidhu aduwi wa aduwakum maƙiyana kawai da maƙiyanku namiji a ce aduwun mace a ce aduwun duk ana faɗa so da haka za ku tsorata maƙiya Allah da maƙiyanku da waɗannan makaman da kuka tanada ko ƙarfin da kuka tanada na yaƙi sai ce wa akharina min dunihi da wasu ma wanda suke ba su ba wato su ne munafukai da kuma yahudawa musamman banu qurayza in kun tanadi makaman nan za su ji tsoro la ta'lamunahum la ta'lamunahum ba ku san su ba Allah ya'lamuhum Allah shine ya san su Allah ya fi sanin abokanin gaban musulmi fiye da musulmi shi musulmi bai san gaibo ba yana iya abu riƙe abokin gaban sa ma a matsayin masoyi bai san kuma yana neman ya kashe shi wani kamar in ka tanadi makami yanzu in barawa ya san kana da bijiga a gidanka tsoron gidanka yake ko baka iya harbi ba a ce ma kawai baka iya ba shi bai rage ta ba to da haka kana da yar bindiganka idan ka ji wani dan motsi ka harba ka koma ka kama bacci to barawa zai ji tsoron billahi ma mutum ɗaya ma yana da wannan bindiga ana tsoron wannan layin balle tana a cikin kare gidan mutum to kaga tanadin makami yana da muhimmanci saboda abokanin gaba ba sa karewa ai ba sa kare amma dai kar ka zama dan ta'adda da sababin mallakan makami idan ka zama dan ta'adda to wannan kuma alhaki za ka samu kuma Allah ta'ala bai yadda ka mallaki makami domin ta'addanci ba amma za ka yi mallakan makami don kare kanka yasa makami sai ka masa lafi a ji a gwada kwakwalwanka a samu ba matsala kafin a yadda ka mallaki bindiga don kar ya zama akwai matsala a kwakwalwanka a mallaka maka bindiga ka je ka harbe matanka da yayanka ai ta faru ko akwai wanda ya harbe yayanka a nan Kano ne ko a ina ne kwanakin ba saboda haka kaga dole ne a duba kwakwalwan mutum a tabbatar da lafiyarsa kafin a bashi makami to sai ubangiji ta lace wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun duk abinda kuka ciyar don daukaka addinin Allah to ubangiji subhanahu wataala zai cika muku ladan wato ladan abinda kuka ciyar fi sabilillahi kuma ba tare da an zalunce ku ba wato kuɗin da ka dauka ka sayi makami don tanadin yaki shi kansa za a baka lada a cikin sawa'un kafirai ne suke addabanka ko munafukai ne ko yahudawa ne ko su 'yan ta'adda ne yanzu kakkashe musulmi da ake tai a wasu jahohi inda sun yi tadadin su masu kashe sun tuntuni da su ji tsoron su da ba za su dinga afka musu ba kawai kaman kiyaki aje ana kakkashe jama'a to makami yana da muhimmanci kuma aljani ma yana tsoron mai makami domin a tafsirin wannan ayan wa akharina minhum wasu malamai sun fassara shi da ash-shayatin ash-shayatin alladhina fi dur shaydanun da suke aljani wanda suke cikin gidaje Allah ta'ala ce ku tanadi makamai domin yakan abokanin gaban ku kafurai da aljani da aljani saboda haka aka wasu kawai tsara su mujahi saboda haka in kana da makami aljani ma yana tsoron gidanka kai shi ba aljani yana tsoron masifai ma bari ga muku ko baka da makami ka da masifa to aljani yana tsoron ka galibin kaga aljani ya shiga mutum hakurin sa yayi yawa ko tsoron sa yayi yawa irin mata masu yawan tsoro amma in baka da tsoro jarumi ne kai kana da masifa to zai wuya aljani ya shige ka tsoron ka yake ji balle tana ce ka rike bindiga ko wani tukubi ko ta wuka kana yawa da ita ko ka ajiye a gidanka aljani ya ganka kaucewa zai wannan shine gaskiyar magana yasa malamai suka fassara wannan da aljinnu ash-shayatun alladhina fi dur ka tanadi makami saboda aljani kangararrun shaydanu kangararrun aljani wadanda suke cikin gidaje na fadan muna fahimta to duk abin da ka ciyar fi sabilillahi ubangiji subhanahu wataala zai miyar maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ka ba fi sabilillahi za a ninka maka ninki bakwai ninki goma kai ninki 70 zuwa har ninki 700 sannan ubangiji ta'ala ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulati 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim wanda ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah don daukaka addinin Allah kaman mutumin da wato ya sa kwayan hatsi guda ɗaya ne ya bude da damuna sai tsirar da zangarniya bakwai ko ce zangarniya ta ba da kwayan hatsi guda 100 kaga 700 kenan to da haka in ka ba da dirhamu bi sab'i 100 dirham haka malamai suka ce dirhami daya za a baka ladan dirhami 700 naira ɗaya in ka ba fi sabilillah to ladan naira 700 in 1000 ka ba fi sabilillah za a baka lada kaman ka ba da 700 in miliyan ɗaya ne kaman miliyan 700 haka abin yake tafiya so da haka ciyarwa fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah ladansa Allah ta'ala shi kaɗai ne ya san yawan ladan to addinin Allah ba wai ƙarfi ne kawai ba kai amfani da zuciyarka kuma gurgurdun abin da Allah ya kore maka kai ma a yi da kai ka bauta Allah da zuciyarka da kanka jahidu bi amwalikum wa anfusikum kai jihadi da ƙarfinka kuma kai jihadi da zuciyarka idan kai wannan ko ta ina kana nan kenan ko masu kuɗin ba su nuna maka wani abu ba amma ka zauna ka ce kai talaka ne kai baraka motsa ba sai dai a baka kai ba za ka bayar ba kana ɓata a kanka lokaci ai kowa yana yi daidai gwargwadon nasa ne mai arziki daidai gwargwadon arzikinsa marashi kuma ya bayar gwargwadon halinsa ne yau fi so sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizqu fa yunfiq mimma ata'ahu Allah kowa ya bayar mai mawadaci ya bayar gwargwadon wadatansa talaka kuma wanda talauci ya mamaye ya bayar gwargwadon halinsa amma ba za ka ce kai ba za ka ba ai dole dai wata ran kana samu ko da ɗan kaɗan so da haka za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
بنجي تالاتي وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ إِذَنْ كَافُرَنْ سُكَ كَرْكَتَ وَجَنْ سُلْهُ سُكَ تِعَاءَ مُبَامَ سَنْيَاكِي مُي سُلْهُ كَوَيْ أَذَوْنَا لَاتِيَا fashina laha ka karkata zuwa ga sulhu in kaga akwai maslaha amma ba maslaha ka buge su kawai a rage barna amma akwai maslaha ai sulhu da su a zauna lafiya kai sulhu da su din wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kai baka san badinin su ba amma a zahiri sun ce suna neman zaman lafiya ai sulhu kai da sulhu karkata to ai ban san abin da suka koyi a zuciyarsu ba kada mu yi sulhu kuma dare ɗaya su zo su gama da mu a kai yadda da sulhun kuma ka dogara ga Allah subhanahu wataala innahu huwa as-sami'ul alim Allah shine mai jin abinda suke faɗa al-alim kuma masanin abinda suka kulle a zuciyarsu to da haka in ma akwai wani yaudara a zuciyarsu to ubangiji subhanahu wataala ya sani anan Allah ta'ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kafirai suka nemi a zauna lafiya ai sulhu to yadda a zauna lafiya idan akwai maslaha a ciki domin ba wai yakin ake bukata ba dama, ana neman musulmi a kyale su su yi addinin su yadda ya kamata, sannan musulunci ya daukaka. Idan suka ce a zauna lafiya, ba bukatan a yaki da su, saboda musulunci yana bukatan zaman lafiya. Manzala ta kuma ce la tatamannu lika al'aduwi fa idza laqaytumuhum fasbiru, kar ku yi burin haduwa da abokanin gaba, in kuka haɗu da su ku yi haƙuri, kaga ba burin haduwa da su. To ko da za a yi nasara, ai za a zuta gina ne da yawa, wani kuma ya bar gidansa ya tafi gina. To amma idan maslahan shi ne a gwamza yaƙin, to gara a gwamza ko da za a yi asara musu rayuka, domin su in an yi asara za su tafi aljanna ne, wanda suka rage kuma su tsaya su yi addinin su yadda ya dace. To shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce idan kuka yi sulhu din, to ku dogara ga Allah Ta'ala, Allah zai taimake ku a kan zaman lafiya. Allah yana jin duk abin da suke faɗa, ko da ku ba ku ji ƙulle-ƙullensu ba, to Allah Ta'ala yana jin su. Sannan kuma ko da ba ku san me ke cikin zukatansu ba, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya san abin da ke cikin zukatansu, kuma ya ce ku yi sulhu din, ku yi din, Allah zai muku maganin su. Shi yasa lokacin da mushrikai a sulhul Hudaybiya, amul Hudaybiya, suka nemi a yi sulhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ba za su bar manzon Allah ya shiga garin Makka ba ya je ya yi umra. Amma sun yadda shekara mai zuwa ya yi umra, amma kuma za a aje yaƙi tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma, wata riwayan shekara tara. Me yasa suka nemi a aje yaƙi? Saboda sun san manzon Allah ya fi ƙarfin su yanzu. An ga an yaƙin Badar, an yi Uhud, an yaƙin Ahzab, yaƙin ƙare da me za a ce dai, sun tattaro danginsu gaba da yaron yaƙin taron dangi, sun zo ba su yi nasara ba. To yanzu sun sani cewa duk yaƙin da za a gwabza ba za su yi nasara ba. To da haka yanzu ka ce to yanzu mu dau alƙawari ba yaƙi tsakaninmu da kai zuwa shekara goma, manzon Allah ya ce ya yi ta. Amma daga baya da suka wurwure wannan alƙawarin suka yi ha'inci, shi ne manzon Allah ya zo ya shirya ya yaƙe su a shekara ta takwas. Aka yi fatawa Makka, aka buɗe garin Makka da wato ainihin yaƙi. Saboda haka idan sun yarda da a yi sulhu, a yi inda gaske suke yi. Idan kuma ba da gaske suke yi ba, to kar a yarda da sulhun, ha'inci ne kawai. Ko ya zama babu maslaha, in an yaƙe su nan ne addinin Allah zai ɗaukaka a huta da sharrinsu, to kawai a gama da su. In kuma a ƙyale su shi ya fi amfani, to a ƙyale su ɗin ba faɗan ake so ba. Kamar Ahlul Kitabi, manzo Ubangiji Ta'ala shirɗanta kafin a yaƙe su a tallata musu su ba da jizya. Su ba da jizya in garuruwansu yana kusa da garuruwan musulmi. Su ƙasƙantar da kansu ga musulmi kuma su dinga ba da haraji. In sun yarda da wannan ba za a yaƙe su ba. Amma in ba su yarda da wannan ba, to kuma sai dai yaƙi, ba za a ƙyale su ba. Kamar yadda Allah Ta'ala ya faɗa a cikin suratul Tauba, yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sadirun. Allah Ta'ala yace ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ba sa haramta abin da Allah ya haramta, ba sa addini na gaskiya daga Ahlul Kitabi, har sai dai in sun ba da jizya suna makasanta. Idan in sun ba da jizya ba za a yaƙe su ba, in ba su ba ba kuma za a yaƙe su. To kaga anan ma an sassauta an daga kafa sai su ba da jizya. Amma in an zo wucewa a hanya, musulmi shi ne a tsakiyar hanya, su kafiran suna gefe-gefe, sai dai in musulmi ya wuce su da tsakiyar hanya. In sun zo ba da jizyan ma cikin ƙasƙanci za a karɓe ta, ba wai za a ce a kai sannan ku sa ma dalla ma da za'a, sai je runguma wansa to je ka je a can kauce, je ka je a ɗaure fuska cikin ƙasƙanci. In wulaƙancin ba ya so ya musulunta, in ya musulunta sai ya samu izza. Qul fa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, to da ka mu'mini shi yake da izza. To amma yanzu da abubuwan suka lalace, musulmi ya zama ba sa kishin addininsu, sai kafirin suka samu izza, har ma sun fi musulmin izza a wurare da yawa. Saboda mai, saboda ba rike addinin yadda wato ainihin ya kamata ba. Sai Ubangiji ta laifi
wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم innahu azizun hakim.
Ubangiji ta lace wa in yuridu an yakhda'uka, in sun yi nufin su ha'ince kama a wajen sulhu. A can ba Allah ta'ala yace idan kafiran suka nemi a yi sulhu, manzo Allah ya yarda a yi sulhu a zauna lafiya. Amma karka damu cewa baka san kulle-kullen da suke yi ba, ko kuma baka san me suke yake cikin zuciyarsu ba, kai tawakkali ga Allah, Allah ya sani kuma ya san me ke cikin zuciyarsu, ina jin duk abin da suke faɗa da mikin da suke. To sai Allah ta lace wa in yuridu an yakhda'uka, in ma fa sun nufin su ha'ince ka ne da wannan sulhu din, fa inna hasbaka Allah, haƙiƙa Allah ya isan maka, Allah zai maka yaƙi. Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi, ai shine ya karfafa ka da nasaransa a yaƙin Badar, ka ci galba akan kafirai. Wa bil mu'minina, kuma ya karfafa mu'minai suka yi fata-fata da kafirai a yaƙin Badar da yaƙin Ahzab. Saboda haka ko da a ce ha'intanka suke son su yi wanda kai bai bayyana maka ba, to ba ruwanka da wannan karfe, wannan tunani ka yadda da sulhu din. Idan ka yadda da shi, Allah ya isan maka. Don akwai wani su ce to mu yi sulhu na ɗan kwana biyar, ko mu yi sulhu dai zuwa shekara kaza, amma a sai suna son su yi tanadin yaƙi, su shirya yaƙi, sun fahimci ba su shirya ba, sai sun gama shiryawa sai su zo su afka musulmi. Akwai wani ya zama haka? To Ubangiji ta lace ka kaddara ko da ma hakan ne, fa inna hasbaka Allah, haƙiƙa Allah ya isan maka, zai maka me? Zai maka yaƙi. Wa kafallahu al-mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyan aziza, Allah yakan karɓi yaƙi ya yi wa mu'minai. Allah mai ƙarfi ne, mabuwayi ne, ba abin da ke takararsa. Ai ya yi yaƙin a Badar, ko wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama, Allah ya ce jefa duwatsun nan da kai ba da tsakuwan nan, ni ne ba kai wani, kashe wane da wane da aka yi, mala'iku ne ba ko bane. To da aka haka nan a yaƙin Hunain, Allah ya yi yaƙin. To da aka wurare da yawa Ubangiji ta'ala shi ya yi, da sunan shi ya yi, zai yi maka a nan gaba ma, kai ta da sulhu ne. Idan sun ce za su ha'ince ka, Allah ta'ala wato ainihin zai kawo maka ɗauki, kuma za ka ci galba a kansu. Shi yasa ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi, Allah shi ya karfafe ka da taimakonsa, ya kore maka Ansarawa, su ne al-Aus wal Khazraj, suna tafiya a bayanka in za ka je yaƙi, su ɗauki makamai. Manzala suma ya bar garin Madina, ya bar garin Makka ba don yana so ba, kafirai ne suka koro shi daga garinsu, garin Makka, suka ce bai zai zauna a garin ba. Amma da ya je Madina sai Allah ya kore masa mutanen Madina, su ne Ansarawa. An ambace su Ansarawa don suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun ba da rayuwarsu gaba ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da haka Allah ta'ala ya karfafe shi da Ansarawa, suna nan suna tare da shi. Daga cikinsu akwai manyan ƙabilu, Al-Ausu da Khazraj. Wayannan ƙabilun ba sa ga maciji a tsakaninsu a zamanin jahiliya. Me ma'anar ba sa ga maciji? Duk inda suka haɗu da juna faɗa ne, faɗa kawai suke yi, tsananin gaba ne a tsakaninsu. Amma da musulunci ya zo, suka karɓi musulunci, sai Allah ya haɗa zukatansu gaba ɗaya, sai Allah ya haɗa kansu, sai suka zama masoya, saboda addinin musulunci ya haɗe su dukkaninsu. Masoya Allah ne, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tauhidi ya haɗa su da imani. To shine anan Allah ta'ala ya ce wa allafa baina qulubihim, Allah ya hada tsakanin zukatan Ansarawa, su ne kabilan Ausu da Khazraj, yanzu sun zama yan uwan juna, da kuma gafa ne. Da idan an ce maka za su shirya su zauna lafiya, za ka ce a'a, bai zai taba yiwuwa ba. Sai Allah ya zo da tauhidi, ya aiko manzo Allah ta sama da suka yi imani, shikenan suka zama kamar yan uwa ɗaya uba ɗaya. Ubangiji ta lace law anfaqta ma fil ardi jami'an, da zaka ciyar da dukkan abin da ke bayan ƙasa na dukiya, ma allafta baina qulubihim, ba za ka iya hada tsakanin sukatan Ausu da Khazraj ba, walakin Allah allafa bainahum, amma Allah ta'ala shi ya hada tsakanin zukatansu da imani. Innahu azizun, Allah mabuwayi ne, gagaro ba abin da ke gagaransa, hakimin kuma mai hikima ne, ya san da yake tafiyar da al'amuransa. To kaga wannan abun daga Allah ne, mutum ne baka san shi ba, ba dangin iya, ba na gaba, ba na bawa, gaba ma da kai yake yi. Sannan kuma in addini ya haɗa ku, musulunci ya haɗa ku, sai ya zama ɗan uwanka, kai har ma ya fi ma ɗan uwanka na jini alaƙa da kai, da nuna maka soyayya. Akwai sahabbai da yawa wanda da ka su musulunta, ba wanda suka fi ƙin irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da suka musulunta kuma duk duniya ba wanda suke so irinsa. sauran sahabbai suna fada da su suna yaki tsakanin su, daga ba suka zama ƴan uwan su sai dai su haɗu su je su yaki wato ainihin kafirai. Allah ta'ala ce ya hada zukatan wato ansarawa su ne kabilun Aus da Khazraj saboda imani, ya hada su akan imani, ya hada su akan yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a da taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karfafa shi. Yasa da za a je yakin Badar manzon Allah yana cewa me kuke gani, ashiru ilayya ibadallah, ku bani shawara mu je mu yakin nan ko kar mu yi. Ansara suka tashi suka ce ya Rasulullah wallahi an kace mu je mu kutsa cikin wannan kogin, wallahi za mu je mu kutsa, mu duk inda kace mu je za mu je ko ina ne. Saboda haka babu gudu babu ja da baya, suka ba da gidajensu wa ƴan uwansu musulmi, suka taimake su suka raba dukiyoyinsu bibbiyu suna ba wa musulmi. Idan ma mutum ya tsoro daga Makka ya bar iyalensa a can, bayi da mata, an haɗa shi ɗan uwa ƴan uwantaka tsakaninsa da Ansarawa da wani ba Ansare, sai ce to ni fa mata biyu ne da ni, yanzu bari in sake guda ɗaya, ka zaɓi wacce kake so dan sake ta in ta gama idda kaura. Kaga ƙarshen ƴan uwantaka kenan, ba wai a bari in sake ɗaya ka aura ba, a cikin mata na biyu wacce kake so dan sake ta sai ka aura dan in taimake ka, tunda ka bar iyalinka a can Makka, anan ba za ka samu kai aure ba sai an yi haka. Shikenan ƙarshen ƴan uwantaka kenan. Abdurrahman bin Auf shi da Sa'd bin Rabi' da aka haɗa su ƴan uwantaka, Sa'd ya ce zan raba gida na biyu in baka rabi, gona na biyu in baka rabi, iyalai na biyu in baka rabi. Sai ce barakallahu fi malika wa ahlika walakin dullani ala suq, yace Allah ya yi wa dukiyanka albarka da iyalinka, ka rike kayanka, ni ɗan kasuwa ne, ka nuna mini kasuwa, a ina kasuwa take, zan je ne kasuwanci insha Allah, ni ma zan mallaki dukiya kuma zan yi aure. Shige na ka nuna masa suku kuwai kuwana wata kasuwa a Madina, ya je yana sai da cuku cukui, shi ne busheshen nono raƙumi, ya fara sayarwa, yana sayarwa yana sayarwa yana samun riba. Wata ran zo wajen manzon Allah sai ya ganshi da turare irin na angwaye, yace yaya Abdurrahman, yace nayi aure ne, ai har ya samu kuɗi yayi aure. Sai ka zo ka zauna kana jiran sai an maka aure, ka je ka kama neman kuɗi, in ka dace Allah zai taimake ka, amma kana jiran sai babban ka ya maka aure, ko ni yayanka ko wani dan uwanka, kana ta fushi da masu kuɗin anguwarku ba su aurar da kai ba, Allah ya wajabta musu ne, ka je ka kama sana'a. Manzon Allah sama yake mutum uku Allah ya dau alƙawarin zai taimake su, almujahidu fi sabilillah, bi jihadi don daukaka addinin Allah, wal katibu alladhi yuridu al'ada, da wanda bawan da aka dora masa fansa yana son ya biya ya zama da Allah zai taimake shi, sannan da annakihu alladhi yuridu al'afaf, da mai aure wanda yake son ya kame don kar ya fada zina, to Allah ta'ala zai taimake shi. Ka tinkari auren, ka tinkari sana'a, kana sana'a kuma Allah da ko karama ce Allah ta'ala sai ya taimake ka, kuma ka je kai aure ne. To da haka take kawai gashi nan ya zo mai iyalai, kuma ya zama daga cikin masu kuɗin Madina, a cikin sahabbai masu kuɗi, ana magana masu kuɗi, Abdurrahman bin Auf yana ciki. In za a bada taimako nasa daban ne yake bayarwa, daban ne yake bayarwa. Har ma an ruwaito hadisi, wata ran a cikin garin Madina aka ji wani gurnani na fatake, wato raƙuma da kaya da bayi an dawo daga Sham. Aka ce wannan kayan na waye ne, Aisha ta tambaya, aka ce na Abdurrahman bin Auf ne. Gaba ɗaya garin ya ɗau diri kawai, dukiyarsa ta dawo daga Sham, masu siya su zo su siya, kayan kasuwanci ne. Aisha ta ce to na ji ko ana ci manzo sai ana cewa da rarrafe zai shiga aljanna, sai aka je aka gaya masa, sai ta zo ya zo ya samu Aisha. Aisha, manzo sai ne yace da rarrafe zan shiga aljanna, ce eh, sai ta yace to duk dukiyar nan na ba da ita fi sabilillah, gaba ɗaya komai da komai, saboda ya shiga aljanna da gudu ba da rarrafe ba. Duk da hadisi sun ce isnadin sa mai rauni ne, to amma kaga kenan shi dan adam ba a so ya zama mai kasala ma, musamman matashi, duk Allah ne hujja kake da shi, zaka zama mai kasala ba za ka ci ka je ka nema da karfin ka ba. In tsofaffi sun zauna saboda kashin su yayi rauni, memory su ya fara expire, to kai kuma ba, kwakwalwanka na ja, kashinka da karfi, kana da karfi, ka je ka nema, kai tawakkali ga Allah, Allah ta'ala ya taimake ka. To haka Abdurrahman bin Auf yayi, to da haka Ansarawa sun taimaki muminai, sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya hada zukatansu gaba daya. Ubangiji ta'ala ya ce da za ka ciyar da abin da ke bayan ƙasa gaba daya, in kai ne ba za ka hada zukatansu ba ya Rasulullah, amma Allah ya hada zukatansu da imani, sun jefar da duk abin da ya faru na kiyayya da gaba a tsakaninsu na zamanin jahiliya, da yanke zumunci da nuna kiyayya da ta'addanci duk sun yanke shi. Allah ta'ala ya faɗi wannan a cikin Al-Qur'ani, yace waskuru ni'matallahi alaykum, ko bai farkon ayat ne, wa tashimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum فأثبتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول ده إيه أن الله جبائن فكنوا مسلمين. وذو ما ستوهيدي فتنا نعما دا الله تعالى يمكو وان دا جاباكو كي أتكالينكو باكو باماكي دي أما الله تعالى يحد زكاتنكو وكذما إمقوا دا كنا كان جابا نوتن جهنم الله يتاموكو وان دوك أيكي نينا أبنجي سبحانه وتعالى فداك هكيكي حد زكاتن wato ainihin mu'minai wani daga cikin magabata yace awwalu ma yurfa'u minan nasi al-ulfa, farkon abin da ake daukewa daga mutane shine soyayya. Farkon illan da za a yi wa musulmi su ji ba sa son junansu. Kaga musulmi dan uwanka baka damu da shi ba, sai kafiri ne kake haba da shi, to imaninka ya rauni. Wannan ita ce masifa ta farko da take shigowa a cikin musulmi. In kaga musulmi kaga dan uwanka kafiri ba dan uwanka bane, makiyin Allah ne, ba wani haba da shi, sai dai harka ta kasuwanci ko ta makwataka ko wani abu, amma musulmi shine dan uwanka. Kisa zo a hadisi al-mu'minu ma'alakum la khayra fi man la ya'lam wa la yu'lam. Mu'mini abunda ake sabawa da shi, mu'mini ana sabawa da shi, ana soyayya da shi tsakaninsa da mu'minai ɗan uwansa. Babu alkhairi ga wanda baya sabawa da mutane, ba a sabawa da shi, wato ba a nuna soyayyansa ga mutane shi ma ko ba a nuna masa, saboda yana kauracewa mutane. To da haka ka gyara alaƙanka da ƴan uwanka wato ainihin musulmi, domin ka zama ɗan uwan musulmi, wanda wannan kuma shine zai kai ka aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud da ingantacce yace wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Manzo Allah yace ina rantsa da wanda raina yake hannunsa, wallahi ba za ku yi imani ba sai kun so juna. Imanin ku bai zai ba za ku shiga aljanna ba sai kun zama mu'mine, ba za ku zama mu'mine ba sai kun so juna. Ba wanda za ka ce kana da imani ko baka so dan uwanka musulmi ba, bai yiwa. Wa kunu ibadallahi ikhwana innamal mu'minu ikhwatun. Sai yace to baran nuna muku abinda in kun yi shi da ku so juna ba, ku dinga yada sallama a tsakanin ku. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. An kaga dan uwanka musulmi ka kau da kai aba ma, sai ka ce kafiri ka gani. Ina ƴan uwantaka ta musulunci? Ai sallama shi yake nuna ƴan uwantaka ta musulunci, kai masa sallama shi ma yayi maka. Wannan shi ya bambanta ku tsakanin ku da kafirai. Kafiri ba sallama, ba su san ma wannan ba. Amma kai musulmi in ka da dan uwanka assalamu alaikum wa rahmatullah, wa alaikum assalam wa rahmatullah, kuma ka sake masa fiska sallaman lada 30, in ka sake masa fiska za a baka ladan sadaka. Idan kun yi hannu kuka gaita, kafin ku cire hannayenku a jikinku, ku ka bambare hannunka daga nasa ko nasa daga naka, an gafarta muku zunubanku. Kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ga soyayyan ku da take ƙara imani, sannan hakan kuma zai sa ku haɗu a aljanna. Almar'u ma a man ahabba yawmal qiyama, mutum yana tare da wanda yake so ranar alqiyama. Kana son dan uwanka musulmi ya tafi aljanna, kai ma za ka tafi. Haka ake son musulmi su zama. Shi yasa Allah ta'ala ya haɗa zukatan musulmi duk da akwai gaba a tsakaninsu kafin zuwa musulunci, amma da suka musulunta sun zama ƴan uwa. Sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu,
ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صادرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam hasbukallah Allah ya isan maka wa manittaba'aka da wa'inda suka bi ka minal mu'minin daga cikin mu'minai ma'ana Allah zai kare ka kuma zai kare mu'mine masu binka ku rike addini ku dogara ga Allah Allah zai kare ku daga sharrin kafirai zai ba ku nasara akan su komin yawan adadin shine ma'anar wannan ra'a shine hasbukallah Allah ya izan maka umman yatawakkal ala llahi umman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yadhuhu min hazl la tasu wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai kare shi hasbuka yani kafi ka shi kadai zai kare ka baka bukatan kariyan wani in ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba to da ka duk wanda ya dogara ga Allah ta'ala to Allah kawai shine mai yi kuma zai yi maka din ina buƙatar kai da zama ka zama mai tawakkali kuma haƙiƙanin tawakkali sannan Allah zai yi maka kuma zai kare ka kuma baka buƙatar kariyan wani mutum daban ba Allah ba subhanahu wataala shine ma'anar hasbunallahu wa ni'mal wakeel lokacin da aka je yaƙin hamra'ul asad bayan an gama yaƙin abin nan yaƙin Uhud ai an zo an tsore ta musulmi aka ce musu ai mu abin nan Abu Sufyan ya jiyo da wasu runduna na jama'a na Qurayshawa ba za ku iya da su ba ku koma suna gaya manzo sama da sahabbansa to shine sai musabai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isan mana madalla da abun dogaro mu dogara ga Allah shikenan kuma Allah ya jefa tsoro a zukatan kafirin suka gudu suka bar kayayyakin su mutumin suka zo suka diba ganima kina Allah ta alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel to da haka mu'minai bayin Allah na gari wasu sun zo sun tsori ta su cewa wai kafirai sun yi wani shiri ba za su iya da su ba Allah ta'ala ya ƙara musu imani da sababin wannan sannan sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isa mana madalla da abun dogaro to da haka sun dogara ga Allah to duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa kuma zai taimake shi kuma ba buƙatar taimakon kowa in ba na Allah ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonsa kuma in Allah ya kare ka magana ta kare amma duk dabarun da zaka yi na kariya in Allah bai kare ka ba za a ga bayanka bi kayatullahi khairun min mudha'afatin min ad-duru'i wa min 'alim min al-qutami kariyan Allah ta'ala tafi ka je ka sa sulkeri guna na yaki ka je ka buya a bayan duwatsu in ana yaki in Allah ya kare ka ga ka gasu wallahi ba wanda suka iya da kai ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai manzon Allah sallama harbil mu'minina ka kwadaitar da mu'minai alal qitali akan yaki ka zaburar da mu'minai cewa su tashi su tafi yaki kaga shi yaki zaburarwa ake yi sai an caje mutane suke iya tafiya don sai ka ya mutsa musu duniya ka nuna musu ba komai bane lahira wani abu ne shi yasa manzo Allah ta sama da za a da akai jera sahu za a yaki a Badar bayan ya jayi addu'a Allah ya amsa addu'ansa me yake wa sahabbansa ba cewa ya ku je ku kama dukan kafirai ba cewa yaqumu ila jannatin arduha samawati wal ard ku tashi zuwa ga aljanna wanda fadin ta fadin sammai daga sai ku tashi ku shiga aljanna ma'ana ku je ku bugi kafirai an kun shahada za ku tafi aljanna to kaga wannan shine tahrid kenan wato kwadaitarwa kenan harribil mu'minina ala alqital ka kwadaitar da mu'minai akan yaki su tafi su je su yaki abokanin gaban su in yakum minkum 20 sabiruna idan akwai mutum 20 a cikin ku sabiruna masu hakuri ya galibu mi'ataini da su rijayi 200 yanzu 20 da 200 ninki nawa kenan ninki 10 ma'ana in kafiran nan sun ninka ku 10 ma za ku iya rijayan su da izinin Allah ma'ana kar ku gudu ku tsaya ku rijayan su ko suna dukan ku kar ku gudu dan ba su wuce ninkin ku 10 ba wa in yakum minkum mi'atun idan kuna da mutum 100 mayaka ko musulmai ya galibu alfan su rijayi mutum 1000 bi iznillahi wa min alladhina kafaru daga wayanda suka kafurta bi annahum qaumun la yafqahun saboda kafirai mutane ne wanda ba sa fahimtan gaskiya ba sa fahimta to da haka mutum 100 su rijayi mutum 1000 kaga ninki 10 ne shi nan an kashi asigar labari amma umurni ne ake bayarwa khabaru ne urida bil insha inji malamin balaga labari ne amma insha'i ne umurni ake bayarwa karka gudu karku gudu domin kafirai sun yin kaku goma ku tsaya ku yake su in kun gudu kun yi laifi shine ma'anar wannan maganar kowane mutum da zai yaki da mutum goma haka aka wajesta musu a farkon al'amari ba maganan gudu ko da za a kashe ka ka tafi aljanna domin kai shahada aljanna za ka tafi to amma sai Allah ya saukar da sahabbai wannan abu ya musu nauyi sai Allah ya saukar da al'ana khaffafa Allahu ankum a yanzu Allah subhanahu wataala ya saukake muku wa alima anna fikum da'fan ya san akwai rauni a tare da ku za ku sha wahala a ce wai dubu ɗaya su tinkari dubu goma kuma babu gudu kai kada in kafirai goma da takuba da makamai suna saranka ba dama ka zabe ka gudu Allah ya ce kai akwai rauni a tare da ku yanzu za a sassauta muku khaffafa Allahu ankum Allah ya muku sauki yace fa in yakum minkum mi'atun idan akwai dari a cikin ku mu'minai sabiratun masu hakuri jarumai ya galibu mi'ataini za su rijayi 200 ma'ana dari su rijayi 200 ninki nawa kenan ninki daya an sauwake ninki tara kenan idan kai mutum biyu ne kafu kai kai daya karka gudu haramun ne amma in sun kai uku fa kana iya gudu in ku 1000 ne su 2000 karku gudu in sun kai 3000 ana iya mi ana iya gudu kun ga wannan ne bawa mayakan muta wanda suka da yaki a muta dama suka gudu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce su 3000 suka tafi yaki a muta a kasar Sham kasar Jordan amma suka tadda turawa rumawa kenan mutum 100 za su yaki da su sun shirin yaki sannan mushrikan laraba mutum 100 su ma dubu nawa kenan 200 mutum 3000 za su yaki da 200 yasa da aka fara kashe komandodin yakin aka kashe Zaid bin Haritha aka kashe Ja'far al-Sayyar aka kashe Abdullah bin Rawaha da Khalid bin Walid ya karbi totan sai dabara inda za a zame a gudu ba tare da sun sani ba to haka din ma nasara ne saboda haka ba su yi laifi ba kuma Allah ta'ala ne ba su izini da su yi haka din amma da ba su ce ninkin su biyu ba to da babu dama su gudu Allah ta'ala yake idan akwai mutum 100 wadanda suke masu hakuri to su rinjaye mutum 200 wa in yakum minkum alfun idan akwai mutum 1000 a cikin ku mayaka ya galibu alfaini za su rinjaye mutum 2000 kaga ninki bi kawai amma in ninki biyo ne kar su kuskura su gudu in sun gudu sun yi laifi mun karanta hadarin gudu din za su hadu da fushin Allah subhanahu wataala to da haka sai dai in ba su in sun wuce ninki biyu to nan ne za a iya gudu saboda haka aka ce wa in yakum minkum alfun idan mutum 1000 ne a cikin ku ya galibu alfaini za su rinjaye 2000 daga cikin kafirai bi iznillah da iznin Allah dama in kaga an samu nasara daga Allah ne wa man nasaru illa min indillah shi taimako daga wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala wallahu ma'a sabirin Allah yana tare da masu hakuri da karfafawansa da taimakonsa ubangiji subhanahu wa ta'ala indai tsakani da Allah za ka yi kuma kai hakuri to Allah ta'ala zai taimake ka saboda haka zai taimaka maka da karfinsa da nasararsa ta dabaru ta wasu hanyoyi da Allah ta'ala ya sani ya ga dama ya tura mala'ika ma ya taimake ka ba tare da ka gan shi ba abinda ake so shine kai tawakkali ga Allah ya zama tsakani da Allah kake yi kai jaruntaka ka zama mai hakuri ba mai raki ba to za ka zo da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh